jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha Tusile ya dauke da shirin
amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah
sauraro idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki muna nan akan batun cutar kansa wato daji ko kuma sankara Dr. Mubarak Labaran Liman malami a kolejin kimiya da fasaha na Nuhu Bamali dake Zaria jihar Kaduna a Najeriya kuma mai bincike da nazari akan wannan cuta yana mana bayani ne akan muhimman abubuwan dake haifar da cutar kansa sai lokaci ya cin mana to anan zamu tashi
to Hajji Aisha makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da ita suke haifar da cutar kansa akan raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko hudu so kashi na farko shine akwai gado kaman na ita kanta kwayar halitta na jikin shi bil adama abinda wanne yake nufi shine akwai wanda mutanen da halittar su akwai su wannan jins din da za su iya kusan kansa ko wanda suna da rauni ko kuma suna da matsala da mantin a halittar su kuma wannan abin yana bin tsatso kaman yana bin jini yana bin gado dan haka in kaman yanzu a zuriya ko a dangi wani ya taba cutar kansa ta kaman jini to akwai yuwar ƴaƴan shi ko jikokin shi su ma su gaji irin wannan ciwon saboda kwayar halittar su cije ne iri ɗaya ne akwai wannan gado to bayan wannan bangare na gado wanda shi ne kira genetic wato hereditary akwai kuma shi ɗaya wanda shi ma muhimmi ne shi ne kaman a ce tsarin rayuwa ko a ce lifestyle na yadda mutum yake aiwatar da rayuwar shi wannan ya haɗa da kaman abinci ci maka wani irin abinci ake ci ya ake cin abincin a wani lokaci ake ci da kuma a si kanshi maybe tsaftar abincin da ake ci to duk wannan abubuwan suna da tasiri akan ita yadda wannan bayan kuma abinci wasu abubuwa wanda maybe mutum yake ta'ammali da su wanda ba abinci bane kaman a ce tabar sigari haka da ake sha da kuma kaman wanda suke mu'amala da barasa ko kuma bayan wannan makaci gurin akwai wasu abubuwa wanda kaman akan sa su ne a abinci ko kuma akan yi amfani da su kaman a matsayin abudan su kawo kaman ko launi a abinci ko kuma ɗanɗano ko wani abu wanda ba wai su suna da wani muhimmanci bane a matsayin abinci amma sukan dadawa abinci armashi to wasu daga cikin su saboda chemicals ne to su ma suna iya tasiri a wajen aiwatar da su hadda irin abubuwan da kaman ake sawa abinci don saboda ya ce mutum abinci kaman ya tsawaita kaman preservatives wanda zai tsawaita nisan kwanan abinci kaman musamman abincin da ake sa a kaman gwangwani da sauransu wanda ake so da bai lalace ba da sauransu to wannan duka da kuma tunda an ce duka lifestyle ne hadda yanayin ya mutum yake motsa jikinsa da aikace-aikace da yake yi da sauransu to duka wannan abubuwan da yanayin kiba ko mutum yana da kiba ko bai da kiba da sauransu to waɗannan duk dai su suka taru suka haɗa kan wanda category na kaman tsarin rayuwa to wannan shi ne category na biyu na abin da yake iya janyo su don kansa to abu na uku shi ne akwai kuma abin da ba za a kira shi abinci ba amma kuma abu ne wanda za a ce kaman sinadarai wanda suke muhalli wanda suna da zama suna da illa ga jikin ɗan adam wannan sinadarai ina muke nufi kaman sinadarai kaman na chemicals kamar yadda aka ce kaman maganin kwari ko kuma wanda shi ne abin da muke so mu tsaya magana a kai kaman sinadarai wanda suke na chemicals ne wanda ake amfani da su a masana'antu na sarrafa abubuwa wato irin wannan sinadaran su ma suna da alaƙa da janyo a ita kanta cutar kansa har ila akwai wasu sinadarai wanda dai su wannan ba a ce ganin su ba idan ba mutum yana kaman aiki da abin da ya shafe su ba wanda ake kaman radiation wani irin haske ne wanda ake samun shi kaman daga abubuwan da suka shafi nuclear da sauransu to wannan irin hasken na sinadari ne wanda yana da illa to ana iya sa wannan dai a karkashin duka category na sinadarai wanda su wanda suke iya aiwatar ko suke iya ta'azzara maganar cutar kansa to abu na hudu kuma wanda shine na ƙarshe kamar yadda na yi bayani a baya shine na ce ita duk da cewa yanayin jiki ne ke canja to amma akwai instance da wani abu kuma yana iya shiga ya janyo wannan canjin yanayin gani ko akwai kamar kwayar halitta na virus wannan kwayoyin cuta ne kwayar halitta ce ta kwayar cuta ta virus to akwai wasu viruses wanda su ne irin abin da ke kosin wannan ciwon kaman HIV da kuma wannan ko corona to akwai wasu nau'in su na wannan virus din wanda kuma sun samu shiga jikin dan adam to su suna iya zuwa su ma su canje yanayin mu'amalar wannan kwayan halitta na cell kuma su iya kusan yin cutar kansa kamar misali irin cutar kansa ta mahaifa da take damun mata to yawancin abin da ya fi kusan yin su za su samu viruses ne kuma dai akwai kamar na hanta kansu akwai virus da su suke kusan wannan cutar wasu ba kansa na taban hanta to wannan dai category hudu su ne makusudan abubuwan da su suke haifar da kar daji ko kuma cutar kansa ko dai abinci da lifestyle ko kuma gado kamar da na faɗa da kuma shi sinadarai na ma'aikatu da masana'antu wanda suke muhalli ko kuma shi maganan shi virus wanda shi kwayar cuta ne wanda ke shiga jikin mutane da kuma janyo matsala shi ma insha Allah.
To likita na san a cikin harkar karatunka ka kai matakin da kake bincike akan wannan cuta. Binciken naka me ya kunsa kuma a wani fanni ne?
Eh to kamar yadda na fara bayani a dazu wato yawancin bincike na akan cutar kansa ya fi mai da hankali ne wajen ya za a yi a samu kariya ya za a yi mu kare al'ummanmu da mutanenmu akan birkar su samu cutar saboda kamar da mai bayani cuta ce wadda a farko dai in an ta shiga jiki ba a iya ganinta da wuri sai lokacin da kamar lokaci ya kure kuma in an ganta a wannan lokacin da ya kure maganin ce yana da wahala kuma ko da za a iya yin maganin ne yana da matukar tsada kuma iya da wahalarwa ga jiki to don haka abin da ya fi zama alaya ko fi zama mana tabbas shi makariya kar ya zama an kamu da cutar wanne kuma zai kawo wannan kariya shine a san wanne ne matakai da za a iya dinga dauka na wanda za mu kare kanmu to kamar wasu daga cikin bincike da na aiwatar muhimmai wanda na wallafa sun ta'allaka kan tsari kamar na abinci da cimaka da mutum ba ake ci da kuma yadda mutane suke ci to da kuma alaƙar irin wannan abinciccikan da yanayin yadda cutar kansa take iya kama mutum ko kuma ba ta iya kama mutum to yawanci da ke samu a irin cimakanmu a nan Allah alhamdulillah ya hore mana cimaka kala-kala a nan ɓangaren duniya kuma alhamdulillah yanzu mu har yanzu abincikan da muke ci kamar da ya kira su natural ne ba kuma kamar suna cikin ba sai zan fassara natural ɗin ba
kamar ne wanda Allah da ya bamu ba komai ake zuba masa ba
ba a sai da an wani gurbata ko an canza kwaya halittar su ba to amma babban abin da gunsan ne ya taro a wannan fannin shine jama'ar mu yawanci ba su da wayewa ko ilimin fahimtar alfanun yawancin abinciccika wanda suka masu amfani wajen gina jiki da kuma kare jiki daga irin wannan ciwukan abin da nake nufi a misali kamar abinciccika da suka shafi kamar yanzu ganye da ƴaƴan itace su ne kan gaba a cikin nau'in abinciccika da aka tabbatar suna ba da matuƙar kariya ga jiki da samun ciwuka musamman ga ita cutar kansa to amma da ake samu kuma mu a yawancin abincikanmu da muke ci da cimakarmu ba mu fiye shigar da waɗannan abincikan a cikin abinci mukan kira su kawai kamar ma kayan marmari ne wanda kamar sai an samu dama ne kawai za a iya cin su in kawai ba a ɗauke su wani kamar dai da
muhimmanci ba
to abu ne wanda suke da matuƙar muhimmanci ya kamata a ce kamar yanzu lokacin da mutum zai ci abinci dole a cikin abincin nan ya zama na kashi mai tsoka na cikin abincin nan akwai ganye a ciki akwai kuma ƴaƴan itace idan ya zama na mutum tsarin cin abincin shi ya zama ya dawwama haka to zai daɗe yana samun kariya daga ba wai kawai kansa ba ciwo kama da dama amma dai musamman ita cutar kansa din in mutum ya zama cin abincin shi irin wannan abin nan din ne zai samu wannan taimakon sannan akwai kamar nau'in abinciccika wanda suke kamar na maiƙo wanda muke yawan ci wanda kuma su suna iya ta'azzara yadda mutum zai samu ƙiba ne ƙiba da yawa kuma in ya yi ƙiba to ƙiba kuma tana da alaƙa da yadda ta ta'azzara ita cutar wannan kansa din so wannan dai bincike ne da muka aiwatar sosai kuma mun yi wallafa a kai da sauransu wanda mun gano wasu ma abinciccika wanda namu ne nan gargajiya wanda suna da tasiri matuƙa akan wajen kare jiki da kare a yanayin lafiya da ta kamuwa da irin wannan cuta ta kansa.
Kuma sauraro a nan za mu kwana. Idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora. A halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin Aini ce Aisha Tusule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarkin baiwa.